Assalamu alaikum, da fata mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Buhari Hauna.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 1 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne akan lamarin kasar Palestine da yakici yakicinyewa.
Zara muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Zamu koma zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki don yin cikakken bayani akan lamarin.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro ba tare da bata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin Madina Dauda da tambayar da ta yi musu kamar haka.
Reverend James Muvelwi, tunda wannan wuri Allah ya riga ya tabbatar da shi na cewa mallaka ne na kowa da kowa, me yasa ne aka samu wannan rashin jituwa? Shin kwadayi ne ta bangaren waɗannan shugabannin? Ko dai a'a, kwadayi ne na bangarorin addinan da suke neman mallakar wannan wuri da har zai sa a shiga halin haulai?
Duka biyu ne.
To,
akwai na 'yan siyasa, idan mutum ya kasa ba cika alƙawari da yawa jama'ansa sai ya nemi dama. Ai, 'yan kwangilan takaddama sai sun ga wurare an buɗe rata, sai su shiga, sai su hayayyafa abin. In sun yi shi har ya kai ga abun ta bunƙasa ta shiga zuciyar mutane, ma'ana waɗansu sukan amfani da wani ji nasu na kansu. Saboda menene ana cewa duk wani abu ko fushi ko da ba a sarrafa shi ba ana canna ma wani a ba wani sai ɗauki guziri sai ta gudu da wannan fushin har ya je halaka. To, maganganu da ake yi rashin gudanarwa na mulki mai kyau sai ba da hujja ga waɗanda suke a boye 'yan kwangilar takaddama, sai su ɗauki abu sai su yaya tashi, sai ga wani wanda ba shi da tunanin da zai sarrafa shi, sai ga ya ɗauka atta wannan daga wurin mamallaki aka sauka mai da sai ya fara aiki da shi. To, ire-iren waɗannan, sannan ga wannan fasara da shi ɗan wage tsoye a nan shine, ai akwai waɗansu da ke waje, wato ko kaman ma makaranta ne, ka san yau lokaci idan za a yi aiko da wani abu na kimiyya akwai wayansu beraye da ake amfani da su, ana kiran su guinea pig, wato da su ake dandana ake gwaji, kama da Hausa zakaran gwajin dafi ake kiran su ko. To, akwai ire-iren wannan a wannan bangare na duniya. Wa'yan makaranta don ma a yi tunanin nan sai a kirkiro masifa a ga yanda za a fita. To, ko an fitar da kewa ya ce to je ka yi bincike akan wannan, akwai wannan kuma kudade ne na shiga sosai ta irin waɗannan ababen, domin 'yan kungilan nan kuɗi suke samu don a yi waɗannan. To, idan wannan an samu rashin gudanar da mulki mai kyau, sai gashi aka samu kuma 'yan in halarce shi ne ko in haramce maka shi to a cikin mu malaman addini har nan Nigeria za ka ga abin da ke faruwa can da nesa sai mu zama gwanaye akan addini muna bada Hausa kuna ce da shi fatawa ne ko da Larabci sai dinga bada wato abin da shar'a addini ya faɗa shirance sai ga mutane na faɗa ko ma wannan rikicin yanzu in ka bibbiya cikin Nigeria zaka ga wani ya ce kaza wancan ya jefa kan ana yaba wa juna tabo amma gashi rikicin ba anan bane yana canne to fasara da muke da shi wa'ansu kaga suna goyen baya wannan suna shuka hujjansu ne akan wani tarihi na addini ai Allah ya alkawali ga mutane kaza wayancan kuma Allah ya ce lokaci kaza gasu ne to akan wannan sai kaga an dare har zuwa ma hajin bana na Krista ya shiga rikici akan wani daya daga cikin malaman yace zai kai mutane kasan Jordan ne ake kiran shi ne da Hausa to Jordan
ne
ko Urdun
Urdun saboda shine Jordan
yawa
saboda wannan rigiman da yake
so za a je gurin wani suka fara ci me yasa za a je gurin sannan rashin sani aka ci ai yanzu ana cirewa arziki ne daga kasan Yahudawa za a kaiwa kasan Urdun domin menene ai kaga wannan addinin cike nan har ya kawo nace kace a bangaren addini a Nigeria akan wannan zancen to kaga idan an samu mutane ba su san cewa kasan Urdun akwai wurare masu tsarki da yawa wanda in ma mutum ya je ibada ya iya zaunawa a gurin yayi addu'a ababa da dama da wanda mu muka sani wa'ansu su gama sani ba to kaga har siyasar nan na wannan rikicin a can ya shafi nan to ka tunanin wa'ansu bangarori na duniya so muna cewa addini idan ba a sarrafa shi da kyau ba yana iya zuwa ya haifar da abun da zai halaka al'umma to a can kasan suna da wannan sun rike aqida nan da karfi amma mafita sosai an ji ma an nemi ra'ayi za a fada akan menene muke ji na fita amma lalle dole bangarorin nan a duba addinin nan a mishi fasara ne kyau dan kungilan takaddama su tuna akwai sakayya domin ana mutuwa bangarorin nan kowa na mutuwa wa'ansu dai sun fi wani yana da guduma ne wani kuma yana da gora to me guduma in ya buga
zabori gare
to in ka mutun ya samu kiyashi ya lika mata guduma kaga ba za mu ga kiyashin ba
to bari mu zo wajen da Yahuza ya kada mana fasara wa'annan abubuwa doctor yanzu kaga dai kasashe da dama ko ta ko ina an baibaye wuri da zanga zanga na kokarin kwantar da hankali na wa'annan mutane to shin da kasar Amurka da majalisar dinkin duniya da kasashe irin su Ingila da su Jamus da su Faransa kai a dawo ma nan bangaren Afrika irin su Najeriya da sauran kasashe wace irin rawa kake ganin za su iya takawa wajen canza tunanin waɗannan mutane
wato idan muka kalli abun zamu ga cewa duk inda aka ce an zo ana neman maslaha ko ana neman gyara dama sai an yi amfani da abu biyu akwai mai bukatar nasiha akwai mai bukatar naushi
to duka biyu
duk inda za a yi gyara babu yanda za a yi gyara ba a yi amfani da waɗannan dabarun guda biyu ba ko dai a yi naushi ko a yi nasiha naushin nan guda uku ne zuwa shida naushi na farko harara da ido naushi na biyu bata rai ka nuna wa mutum a fuskar ka cewar bai daidai ba naushi na uku shine yin tsawa naushi na hudu shine ka zare wa mutum laka daga wani karfi da yake jin yana da shi naushi na biyar shine inda zaka babbaka wato wasu tsofaffin tsummokara don hayaki ya tashi don ya fara jin tsoro cewar idan fa ka fito ta cikin wannan
a tare tsakuwa
yawa in ka fito ta cikin wannan hayakin akwai babban abin nan bala'i yana nan da haka yi kokari ya bari wannan hayakin naka ya koma to naushi na biyar shine inda ake na shida shine inda ake yin fito na fito da wato inda za a fito da karfin tuwo a fito da makamin na zahiri ko dai a dauko gora ko a dauko bindiga ko a dauko kowane irin harsashi
ko guduma
ko a dauko guduma ko amfani da
bo
kuma amfani da zagori da ire-iren abubuwan nan na makalutun fasaha da basira da dabara da hikima irin waɗanda suka fito tsakanin waɗannan shehunan malamai waɗanda ake ce musu MBU ai wadan ƙara tabbatarwa da misalare da ƙara dodorowa kai to saboda haka wato idan muka duba zamu ga cewa yanayin tasowar wannan rigimar ai an dade ana yin rigimar idan muka dubi misali daga shekarar 1981 zuwa 1985 zuwa 6 tsarin gurguzun rikicin shine kokarin assasa waɗansu kungiyoyi waɗanda siyasar waɗansu ƙasashe ta yi domin a samar da wani rikici a cikin su kansu Falastinawan inda aka samu Hamas aka samu Hezbollah aka samu wane ne aka samu wane ne a daidai wannan lokaci aka samu siyasar duniya bayan an ɗauki waɗansu shekaru na wato gina wani tsari da ake cewa Zionism wanda wani abu ne wanda yake da matukar tasiri a tsarin tarihi da tafiyar mu'amalar ci gaban duniya da kuma tarihin siyasar duniya da kuma mu'amalar addinai ta duniya wanda zaka iya samu ƴaƴan waɗannan tamkar wato wata kungiya ce ta asiri wanda tana da ƴaƴa bayyananu a cikin addinin Yahudu su ne akan gaba amma a zahirin gaskiya tana da ƴaƴa a cikin addinin Almasihu tana kuma da ƴaƴa ƙwararru gogaggu masu makudan kuɗaɗe kuma masu riƙe da madafin iko a ƙasashen duniya masu faɗa'aji nan guda uku faɗa'aji na tattalin arziki faɗa'aji na ƙarfin mulki da kuma faɗa'aji na ƙarfin soja saboda haka tana da waɗannan ƴaƴa sai aka yi ƙoƙari a wannan faɗi tashi da ake sai aka samu Ikhwanul Muslimina sai ta fito a ƙasar Masar sai ta ce tana goyon bayan Hezbollah sai aka zo daga baya sai aka samu Hamas sai aka zo daga baya sai aka samu wasu mutane cikin dangin addinin Masihi wanda su kuma suka zo suka ce aikin da suke yi yana da alaka da bincike da ake yi a babbar fadar Vatican ta Rome abinda suke so ya za a yi a samar da salama a duniya saboda haka sai suka dukufa da cewar yanda za a yi a samu makalutun maloƙon yanda za a yi a hada wato mazaunan wannan yanki tsakanin Falastinawa da Isra'ilawa a samu salama sai suka maida hankali akan wannan alƙiblar su kuma ta bangaren wato bangaren musulmai sai aka samu billar wata rigima wace guguwarta ta ƙara haɓaka a ƙasashe masu tasowa da kuma ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da kuma tattalin siyasa wato sai aka samu abin nan da ake cewa rarrabuwar kauna sababbi kuma aka samu wato masu da tsan kakkausar ra'ayi irin waɗanda ake cewa hatta Ikhwanul Muslimina sai aka samu wanda suka fantsama da rubuce-rubuce da irin su Sayyid Qutb suka yi da sauran su Kishik da sauran malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a ƙasashe irin su Yemen su Jordan da kuma waɗanda suka yi ƙaura suka tafi ƙasashe irin waɗanda ake cewa kanwa wagami suka je suka zauna aka kulle su aka dinga banka musu kuɗaɗe suka samu nutsuwa a kwakwalwarsu suka yi rubuce-rubuce wanda aka jefa ta ƙarƙashin jami'o'i da kuma wasu daga cikin malaman jami'o'i da kuma shugabannin majami'u na kiristoci da kuma shugabannin limamai na masallatan duniya waɗanda Allah ya ba wa kimtsatsiyar tsagin basira wanda saura ba su da ita
to ina Yahudawan anan
Yahudawa ai a cikin shimfidar su ce shimfidar wancan tsarin Zionism din duk shi ya kawo wannan wanda kuma su Yahudawan su ne suke jagorancin faruwar wannan abu to anan ba na son in tafi wato kai tsaye in dauki laifi in dorawa wani amma dai a tsarin akwai tsagin kanwa wagami akwai abin nan tsatsaman fura akwai abin nan
kuma yogurt mai
dai dimaman tuwo wanda yake da miyar ta fara tsani yawa to tsakanin wannan karfa da tsari da aka to sai ya zama wato an samar da wasu ɗansu abubuwa kamar misali gina wani tunani a ƙasashe irin su Iran inda aka samu kafuwar Shi'a aka samu yanda aka samu wato gurare waɗanda suke da basira da hazakan kirkire irin kasashe wato na yankin Asia kuma misali muka dauki kasar Bangladesh muka dauki wani yanki na kasar India muka dauki wani yanki na kasashe irin su Afghanistan muka dauki wani tsagi irin na kasashe irin su Myanmar sai aka je sai aka kunna wutar rikicin addini a tsakanin kristoci da masanan wato musulunci da kuma yan addini Hindu saboda haka sai aka basu da wannan rikicin sai hankalin su ya dauke akan abin da yake faruwa a kasashen Isra'ila tsakanin su da Palestine su kuma yan Hamas sai ya zama wato sun kasa fahimtar kwallo ne aka jeho kwallo ce aka jeho kamar guda 100 kuma kowa so yake ya kama ta gasken to garin wannan kama ta gasken sai kowa ya kama ta gaibu me kyan sai ta wuce sai ta tafi inda ba a sani ba saboda haka sai ta je ta fada zauren majalisar dinkin duniya fadawan ta zauren majalisar dinkin duniya sai aka zo yanzu da aka towo a shekarun 1990 da kuma shekarun 1900 in mun lura zamu ga cewa rikicin kasar Isra'ila da Palestine ya rikide ya zama wani abubuwa mai kwarkuku a farkon shekarun 1999 siyasa ce tsaba ta yi yawa inda aka dinga kama waɗansu mutane da ake tuhuma da cewa suna daga cikin masu rura wutar addini a ƙasashe daban-daban a bangaren masihanci da kuma bangaren kristanci da kuma bangaren marubuta aka fi kamawa mafi yawanci waɗanda suke marubuta da kuma bincike da sabunta manufofin addinin Yahudu
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren namu
to me yasa wani lokaci sai ka ji wurin shiru ana zaune lafiya duk da wannan kutungulan
ai akan hanya nake to da aka zo karshen cikin shekara ta 2000 sai aka dauki wato in muka dubi tsagin diplomasiyar siyasar duniya sai ya canza mataki takun da ya canza shine sai aka yi abin da ake cewa in ba kai ba ni guri naya da kanin wani gana wannan
wasu kuma suna da kudade
shine naya da kanin wani ai in kasar tana da wani abu na tattalin arziki misali Najeriya da take da man fetur sai a kididdige shekara nawa man fetur din Najeriya zai yi wacce dama zamu amfani da ita mai amfani da Najeriya ta hanyar ingiza mabiya addini a samu rurutuwar wutar da za ta hana shugabannin Najeriya su kasa fahimtar menene matsalar da ke ƙasa kuma menene ya kamata su yi sai kuma a zo a gurza sai aka hada wato matsala ta wato abinda ake cewa colonialism wato batun bautatar da kasashe tsakanin renan Faransa da renan Ingila da kuma sauran makamantansu sai aka dauko wata dingimemeniyar siyasa ta duniya sai aka kawo aka jefa a Afrika can kuma kasashen Turai sai suka maida hankali akan naya da kanin wani gana wannan wanne ne naka nawa Najeriya nawa Kamaru nawa Chadi to sai aka rinka tafiya haka sai aka rinka yin tafiyar hawainiya to in mun lura a ƙarshen shekarar 1990 shekarun da ake cewa 90s wato 90s in mun lura zamu ga cewa sai an ka fara maganar guguwar yancin dan adam guguwar yancin dan adam sai ta taso sai ta kalli wannan rikici na kasashen wato Isra'ila da Palestinawa sai kasashen da suke da karfin tasirin musulunci da kasashen da ke da karfin tasirin addinin Masihi sai suka dawo sai suka ce to yanzu lalle lalle an zo ana kokowa cin zarafi da kuma cin mutuncin wato Yahudawa yan kama guri zauna da kuma wato su Palestinawa sai kasashe masu karfin tattalin arziki da masu neman makoma siyasa sai suka rika yin dauki daidai duk inda aka samu wani ba Palestine ko kuma ba Isra'ile mai kai kaifar wato ra'ayi sannan kuma mai kaifin basira sai a ce an dauke shi an bashi mafaka a America an bashi mafaka a Isra'ila in kuma cikin Hamas yake sai kasar Egypt sai ta bashi mafaka kasar Saudiya sai ta bashi mafaka kasar America sai ce ai ita tarin gumu kowa na ta ne sai aka yi amfani
ya fi karfin majalisar dinkin duniya
kenan da ma majalisar dinkin duniya da wannan bar ta zo ai har yanzu yawo take yi tana gare har yanzu ba a san bata tsaya
ba sai an kimilla ta ba
bata tsaya ba wannan bal dai tana nan can kuma ga san kama sanhu to yanzu da aka to sai aka canza tsari me yafi damun duniya me yafi damun siyasar duniya shine cin zarafin ƴaƴa mata da kuma cin zarafin kananan yara to idan muka lura da wannan guguwar wannan da ta taso da a baya in ana wannan rikicin ya taso Isra'ila tana tausayawa kananan yara Palestine suna tausayawa kananan yara ana tausayawa mata ana daukan matakai waɗanda suke bawa zarafin yancin dan adam wato abin nan wato abin da ake cewa
fifiko
yawa to muka kalla sai muga cewa rikicin kasar Syria ya aka yakicin yawa rikicin kasashe irin na yanda za a yi a kare Taliban ya aka yi yakicin yawa me ya haifar da rigimar da aka kunna wuta a kasar Myanmar yayin da aka je ana yi wa musulmai kisan gilla kuma me ake nufi da tasirin wannan kasa a inda take a cikin kokon kasashen Asia
to yanzu tausayi dai ya fita kenan a cikin
al'amarin Allah kan maganar cewar a ingiza wato fara azabtar da kuma kashe kananan yara domin wato shine ɗaya daga cikin abin da zai dauke hankalin dukkanin
duniya
to muka lura wannan shine sabon salo da ya dauko ya bar siyasa ya bar tattalin arziki an zo ana yin wani abubuwa ne guda uku gwaji na farko gwajin wasu manya-manyan makamai waɗanda duniya ba ma ta taba jin labarin irin su ba
weapons of mass destruction
ai sun wuce weapons of mass destruction har yanzu muna kokarin mu gano waɗanne irin sababbin makamai ne domin weapon of mass destruction mafi yawanci missiles ne ma'ana wato wani harsashi ne wanda ake harba shi daga nesa yake da kididdiga na dugunguna waɗanda zafin tafiyar shi yake sa ya je yayi banna ta kan mai uwa da wabi to yanzu idan muka dubi tsakanin Tel Aviv ko kuma guraren da ƴan Hamas suke harba makamai da kuma guraren da Isra'ila take harba makamai kusancin yayi yawa sannan muka lura da wato a idaniya idan muna kallon ta wato hoto mai motsi ta video bisa ga wani abu da nake ta yi na nazari shine girman waɗannan makaman da ake amfani da su da kuma girman inda suke zuwa su yi barna sun saba da irin wato yanayi na irin waɗancan makamai da waɗanda aka amfani da su a shekarun 1980 da kuma 1990 da kuma 1970
wato ci gaba ake samu kenan
a wajen makamai ai gwajin makamai ne gwaji ne wa yake sa don a sa nuna wa kasashen da suka su sani waɗanda suke wato ai goyen baya ne guda biyu akwai masu goyen bayan bangaren Isra'ila akwai masu goyen bangaren Palestine dukkanin su kuma kowa yana bawa kowa makami saboda haka waɗannan makamai da ake bayarwa sannan akwai waɗanda suke goyen bayan ƴan Hezbollah daban akwai masu goyen bayan ƴan Hamas daban so akwai sababbin basiru na waɗansu makamai waɗanda aka kirkira waɗanda hanya fito da su shine an dade ana gwada wasu daga cikin waɗannan makaman a ƙasar Syria amma har yanzu masu hankali ba su maida hankali sun kalli wannan ba to yanzu sai aka zo dan kankanin guri na yankin Isra'ila da Palestine kuma wani hanzari ba gudu ba za ki sha mamakin cewar wato ga ƴan Palestine nan sun sha zuwa yanzu suna karbe manya-manyan makamai za su tawo da ƴan bindigunsu ƴan kanana amma su samu tasirin karbar waɗansu manya-manyan makamai irin na igwa da kuma wasu sababbin makamai waɗanda har yanzu a hoto muke ganin su ba mu kai ga samun bayanan da za su ba mu hakikanin da me aka kera su kuma waɗanda ba ma ba mai da ake zurowa daga sama ba sa iya fasa su
to barin da zan dawo gare ka akan waɗannan makaman domin ai in dai har suka karɓi waɗannan makaman ba su da basirar ko kuma ainihin kwarewar amfani da su to wani lahani zai yi barin in zo wajen Sheikh Nure ne a Shafa akwai bayyanar na'ura mai aiki da kwakwalwa ko kuma in ce bayyanar dandalin sada zumunta a duniya yanzu. Wace irin rawa kake ganin wannan ya taka a wannan rikicin yanzu da ya tashi har yanzu yake yaduwa a kasar Isra'ila din da Palestine?
Alhamdulillah, wannan kamar yadda Yesu ya gero wa'annan abubuwa, wa'ansu sababbin hikimomi ne ga baki da wanda yake ya sabunta wanda muka sani a da. Sabuntawa shine ce mene, yanzu mun duba abin da yake faruwa. Wani makaman nan fa cikin makaman nan ma ba ma kawai wannan na
yanar gizo ba.
Ne yanar gizo kawai ba. Iska kawai ake hura ba cikin iska. Kuma a nuna ga inda za ta je. Kuma a sa cutan da yake sai bayan shekaru ko watanni za ta fara tasiri a cikin iskan da mutane ke sha'awa. Ba kawai bindigan da aka halba bane ya rusa bangon bane illa yanzu. Iskan da yake tafiya ta abubuwa guban da yake cikin wannan makaman da ake harbawa. Wanda yake wannan babban illa ne ga dukkan mutane, rayuwar mutane da dabbobi da makamantansu. Mun ga wannan an yi shi kwanakin baya da can lokacin da aka yi matsala ta Japan. Wanda aka yi wannan yakin basa cikin yakin basasa ta biyu na duniya. Wanda har yau wayannan irin wayannan chemical din da aka yi amfani da su. Wanda yake illanta kan ƙasa da ruwa da rafin da yake hayo kifin ciki dabbobin da suke ci ba sa aisha yiwa wannan su suke tafiya. Shi sa muka dubi wasu bangare na Syria za mu ga cewa akwai waɗansu mutanen da ke wasu sabon cututtuka sun fito a cikin mutane bayan an gama yakin ba an sassauta yakin amma cututtukan nan sun fito sun zama guba suna cin mutane. Shi sa a fuskar mu a fahimtar mu da kuma irin wa'annan yadda ake amfani da kwakwalwar dan adam ake rusa mai tunani wajen ganin ci ana ingiza shi kada ka yadda a kawo labarin da ba shi bane a ce ai saboda dalili kaza ana neman hujja na gaskanta koko na jaddada koko na tabbatar hujjan amfani da wa'annan muggan makamai domin cutar da dan adam. Allah ya mana kira da kakkafan sufa murya a cikin alqur'ani mai girma ce duk wanda ya cutar da ya ceci rai guda daya ya cece al'umma ne fa gabaki da haka zalika duk wanda ya cutar da rai guda daya ya kai ga halaka kaman ya halaka ya halaka duniya ne gabaki da wannan nafsi ne da Allah ke magana da mu da yake magana da bani Isra'ila kuma cikin ayan ya shafo maganan bani Isra'ila ne ya dauko ya ce fa mun fa ga mu bani Isra'ila ce duk wanda ya cece rai daya kaman ya cece duniya ne gabaki da haka zalika wanda ya halaka rai wannan zamu duba ba wani banga wani hujja ba ga wani dukkan adam ya ɗibo makami domin tsoron yana neman makafaka. Akwai kofofi da dama kamar da bawan Allah na Malam Gezo ya jera pastor ya magana akai wanda yake akan wa'annan gine-ginen na cewa kana yi amfani da zaren ido kana yi amfani da kaza kana yi amfani da kaza ba sai ka dauko guduma ba ko ka dauko abin nan ba kafin ka sa mutun ya fahimce ka. A yau a duniyar yau akwai abubuwa da yawa da yake za a yi amfani da shi domin sa mutun ya samu natsuwa ba tare da amfani da bindiga ba. Saboda haka mu muke gani ana gani cewa duk wanda ya cutar da ran dan adam guda daya wallahi tallahi bai da mafita gaban ubangijin shi kuma imsa na a hankali Allah bai kama shi a nan duniya ba mun san akwai mahada a can gaba amma mahada na farko babu shi sa yawan ibadan ka ba shine Allah ke bukata ba ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba
ba yawan
coci bane ko zuwa abin nan bane abinda Allah ke bukata wajen ka shine mu'amala kyakkyawan mu'amala tsakaninka da dukkan halittun ku. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayya a cikin al'umma shine wanda al'umma suka fi bane suka fi fa'idantuwa da shi ko me ya hada ka da wani shin wa'annan mutane kuma masu addini ne dukkan su da bangaren Palestinawa da bangaren
Isra'ilawa
suna ce Annabi Ibrahim ne annabin su kowa la ganshi ranan Asabar yana synagogue in ba Yahude ne Juma'a ma ya daina aikin komai daga Juma'a har Asabar din sai Ladi kwana uku a jere shi bai koma yana ibada yake yi shi kuma musulmi shi ma haka yake kowane juma'a kowane so biyar a rana yana na yana Allah Allah ne haka zalika masihi shi ma kowane lokaci kowane rana musamman lahadi ne ko asabar ne wani lokacin da ya diba kansa yana na yana ta addu'a in ko mu masu bin Allah ne Allah ne zubar da jini ba yana
sai aka san
kasance da mu mako mai zuwa don jin yanda zamu kammala wannan maudu'in. Yanzu dai anan ne zamu dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.